والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala cikin huwacewarsa rayuwar mata iso wannan rana ta Lahadi yau 17 ga watan Ramadan shekara ta 1418 ko ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 8 ne ko 9 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya muna haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib dake gandun wani bai cikin garin Azare don jin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgudun hali cikin wannan littafi na Rabbul Azhan ila ma'ani Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka to ina ga gabanin mu fara karatu akwai ƴan wasu tambayoyi ba mu dan duba su wannan yana tambaya ne cewa wato wai shin da gaske ne kan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kitso ko kuma wai yana shafa wani abu da yake sanja kalar gashi to dangane da mas'alan kitsa gashi kun san su larabawa gashin su ba irin namu bane gashin su yana yin tsayi ya sauka har ƙasa kuma al'adar larabawa al'ada ce sukan bar gashin su yayi tsayi kuma sukan yanke gashin su kuma sukan yi aski gaba daya to annabi sallallahu alaihi wasallama bai saba barin gashin sa yayi tsayi ba amma idan halin tafiya ya same shi tunda kun san tafiya a da akan dauki akalla sai kaga an yi wata biyu ko wata uku kafin a je a dawo to a halin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar lokacin da yayi fatuhu makka an samu hadisi wanda ya inganta annabi sallallahu ko wani athar zance wanda ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar gashin sa yayi tsayi kuma mai riwayan hadisin sai ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tufka gashinsa tufka uku sai ya sanya shi ta bayansa to wannan al'ada ce ta Larabawa shine abin da malamai suke magana kuma al'ada tana canjawa ba a ce idan ko da a wancan zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka ba ya sanya shi addini bane da idan kai zaka samu lada ina fata mun gane al'ada ce wanda Larabawa suke yi kuma shi ma ya tashi ya ga Larabawa suna yi kuma addini bai ce kar a yi ba don haka al'ada ce kamar yanzu misali shan kokko ka tashi ka ga ana shan kokko a gidan kokko ana cin kosai an rubuta maka lada don ka ci kokko ka sha kosai aya ka sha kokko ka ci kosai al'ada ce to wannan a matsayin al'ada yake wani abu kuma ta'allake da wannan da malamai suke ambatawa shine wato al'ada tana canjawa da canjawar zamani ko da ga su waɗanda suke aiwatarwa mun fahimta al'ada na canzawa da al'adar zamani don haka a lokacin da al'ada ta canza ko da mutane sun saba yin abin da yake mubahi a shari'a to idan al'ada ta canza abin da aka fi so kada mutum ya aiwatar da wannan mutukan zai zamanto daban Allah sa an gane bayanin da ne yanzu misali kaman bororo Fulani bororo ai an san bororo ko a al'adansu suna kitsa gashi ko su kitsan su ma irin kitsan da mata suke yi suna irin wannan. To kaga su al'ada su ba bambanci tsakanin namiji da mace. To don haka su idan bararo ya kitsa gashin sa a al'adar sa a wancan lokacin, to sai a ce shi bai yi laifi ba. Kai kuma Bahaushe sai kace to kai baka kitsa gashin ka, kai kuma kai laifi, dan ba al'adar ka bace. Al'adar Hausawa mata ke kitsa gashi, don haka urfi, ana shari'a tana shigowa cikin al'urf. Misali yanzu a kasan Yarbawa sai ka dinka atamfa, ko ba haka bane? In ka je kamar Malaysia sai ka daura zani, ko ba haka bane? To amma kaga kai yanzu a Najeriya in mogan ka daura zani sai mu ce dan hansin ne, ko ba haka ba? Amma a can ko shugaban kasa ma yana daurawa. To don haka sai a ce ba urfin ka bane. Kai yanzu anan idan ka daura zani sai mu ce kai laifi, saboda kai tashabbuhi da mata, kuma a shari'a ta hana kai tashabbuhi da mata. Idan ka ce to ai a Malaysia ana dan suna daura zani, sai mu ce eh, su cin al'ada su ce ba su dauka zani na mata ne, ka hasali ma matan ba sa sa zanin, maza ke sanyawa su a Malaysia. To ka kowane jama'a da urfin su, don haka al'ada ce, ba wai annabi ya aiwatar ne a matsayin abu na shari'a addini da za a yi a samu lada ba. Al'ada su ce ta Larabawa da suke a wancan zamani, kuma su ma a yanzu Larabawan wannan al'adar ta kawo. To sai a ce su ma Larabawan idan mutum ya yi ma dama urfin su bai amsa ba, to sai a ce kai ma ka aikata wani abu wanda ba daidai ba. Wallahu ta'ala a'lam. Dangane da abin da ya ambata kuma wai yana shafa wani abu, wani abu da yake son ja kalar gashinsa, to wannan ban sani ba, ban taba ji ba, ban taba karantawa ba. Abin dai da na sani na karanta shine a Hajjatul Wada an zo da mahaifin Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq ya dauko babansa Abu Quhafa ya tafi da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama zai mubaya'a. Gashinsa ya yi fari sol kaman auduga. Annabi ya ce wannan dattijon me yasa ba za ka ce ka zai zauna a gida ba ni na zo in same shi? Abubakar Siddiq ya ce ya manzon Allah, shi ya fi cancanta ya zo ya same ka. To lokacin da ya mubaya'a, Annabi ya ga yadda gashinsa yake, sai ya ce ba kwa canja masa wannan ba? A wata riwaya cewa ya ce ghayyaru hadha, sai amma Annabi ya ce wajtani gussawadi, eh ku canja wannan, ma'ana ku rina masa gashin, amma ku ne sanci baki. Annabi ya hana a rina gashi fari da bakin abu. Kaga yanzu mutane sun cika duniya wanda ba sa son tsufa, eh ba sa son tsufa, daga farin gashi ya fito sai a lallaba a kowane abin fesawa da suke fesawa. Wai mutum ya fito shi wai shi matashi ne, kuma kowa ya san ba matashi, kuncinsa kawai in ka gani ka san na tsoho ne. Amma wai dole mutum sai ya zama matashi. To Annabi ya hana wannan. Eh to wannan dai na sani, ban san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana canja kalar gashinsa ba. Innama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi, yana shafa mai a jikin gashinsa, har zaitun gashi ya dinka sheki yana kyau, kuma Annabi yana tsefewa gashin kansa ya tsefe gashin gemunsa. Wannan na karanta, amma batun yana canja kalan gashinsa na ma san yayi hani ne kada a canja kalan gemu da baki. Za a iya sanya wata kalar daban, a sanya shi ne suke ce shi al-khidar, wato a sanya lalle ko abin da ya kama da lalle, ko da abin fesawa ne ka dauko na Turawa za ka fesa a farin gashi, matukar ba baki ba ne ya halatta. Ka saka ja ko ka saka yalo ko ka saka wani abin nan, wannan duk ya halatta. Bakin shi ne Annabi ce kar ka sa. Me ya saka? Saboda akwai coge, ko ba haka ba ne? Akwai coge. Duk wanda ya ganka yanzu ya ga gemunka ya yi jazar, ya san cewa dattijo ne dan irin gemunsa. To amma idan ka fesa baki sai mutum ya coge. Wani yake gaya mun ya nemi mata ne ya nema ta biyu, to ashe yana dan fesa irin wannan abu. Sai bayan da aka yi aure a gida ta ganshi yana, ta ce tab, ashe dan ma coge ake ta mun. To kaga ai dan a kauce ma irin wannan, shi yasa shari'a ta ce kada a yi. Allah ubangiji ya shirar da mu. Nan kuma addu'a ne yake nema akan an sace masa akuyarsa, kuma wani satin da ya kewayo sai aka sace ta makwabcinsa, da haka yake neman a yi musu addu'a. To Ubangiji Allah ta'ala ya maida musu alkhairi, Allah ya bayyana wanda ya musu wannan barna, kuma Allah ya shirye shi. Wannan kuma yana tambaya ne akan wai mutumin da yake sallah yana jijjiga a cikin sallah, kuma shi ne liman, shin ya halasta ma mu su ma su jijjiga a cikin sallar ko ko bai halatta ba? To ba mu san dalilin da yasa ya jijjiga a sallar ba, wala Allah tsoron Allah ne da khushu'i yake sanya, domin waɗansu in suna sallah jikinsa yana makarketa, khushu'i ne yake sanyawa sai jikinsa ya dinga rawa. To idan wannan rawan jiki ne a dalilin khushu'i, wannan babu laifi a ciki. Kuka da za a yi a cikin sallah ana shasheka saboda khushu'i, wannan duka shi mu tafaru abu ne wanda ake son sa ma a cikin idan mutum idan yana bautar Allah, saboda ka halarto da girman Ubangiji a cikin zuciya. To amma idan wata jijjiga ce kuma daban wadda ba ta khushu'i ba, kawai tsoro da ita aka yi, to ana tsoron za ta bata wa mutum sallarsa, domin ya shigo da wani bakon aiki a cikin sallah. Kuma ba a lazumta maka duk abin da liman ya yi a cikin sallarsa kai ma sai ka yi ba, ayyukan sallah shi ne abin da aka lazumta maka yi. Ko da ayyukan sallah ne, in har ya bauɗe akwai inda aka ce kada ka bi shi. Ko da liman ne, idan ya bauɗe a cikin ayyukan sallah akwai inda aka ce kada ka bi shi. Yanzu misali ya gama raka'arsa ta biyar, ai ta hudu, ko kuna da yaƙini ma mu akan cewa liman ya cika sallah amma sai miƙe raka'a ta biyar, me za a masa? Sai a masa tasbihi ko a masa ishara? To sai liman ya gardama sai ya ci gaba, to ya za ku yi kuma mu? Ha? Zama za ku yi, ba za ku bi shi ba, sai ku bar shi ya ƙara ɗaya da ya niyan ƙarawa ya sallame, sai ku ce to yi mana baɗi, kuma sai ku sallame sai ku ce to yi mana baɗi dan ta biyar ka ƙara, ba za ku bi shi ba. To don haka ba duk abin da liman ya yi ne a cikin sallah sai ka aiwatar da irinsa ba, sai abin da shari'a ta tsara yadda sallah take. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma yana tambayar menene hukuncin shafa addu'a bayan an ɗaga hannu sama an roƙi Allah. To abin da ya inganta dai, Annabi sallallahu alaihi wasallama duka wajajen da yake yin addu'a kuma ya ɗaga hannu, a wajajen da ake ɗaga hannu akwai inda ba a ɗaga hannu a cikin addu'a, ba duk addu'a ce ake ɗaga mata hannu ba. To muhallin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ɗaga hannu ba a ruwaito cewa yana shafawa ba. Ruwaya guda ɗaya da ta zo ta akan cewa yana shafawa ruwaya ce wacce take da'ifiya, shi ya saka malami suka ƙarfafa janibin rashin shafawa. Amma da mutum zai shafa ɗin, to ba za a tsananta masa ba. Wannan shi ne mas'alan, wallahu ta'ala a'lam. Allah ya samu dace. To za mu ci gaba insha Allah inda muka tsaya cikin suratul araf da muka fara jiya. Mun tsaya kan aya ta takwas ko? To sai ka sake nanata ta. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه
Allah ta'ala ya ambata cewa al'amarin alkiyama za a yi tambaya ɓangare biyu, manzanni a tambaye su, waɗanda aka aiko da saƙo zuwa gare su su ma a musu tambaya, saboda Allah yana halarci a dukkan abin da ya faru. Wal waznu yawma idhin, ma'auni kuma a wannan rana, ji Allah Al-haqqu gaskiya ne. Mun yi bayani cewa ma'auni ya kasu kashi uku kamar yadda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ambata mun ambata a jiya. Janibi guda ana auna ayyukan bayi. Ayyukan bayin ana mai da shi kamar wani jiki ko wani jismi sai a dora shi a kayi. Sallah a auna ta a matsayin jiki. Azumi a matsayin jiki aiko wannan janibi guda kenan. Sannan kuma akwai hadisi da hadisai dalilai da suka nuna cewa littattafan mutane rubutun da aka yi shi ma ana dora shi a kayan mizani. Rubutun da aka yi na ayyukan da bayi suka yi mai kyawu janibi guda, mummuna janibi guda, su ma ana dora su a auna a ga wanne ne farin jayi. Sannan kuma su kansu mutanen da abinda suka ɗauka tattare da su na imani ana ɗaukansu sai a ɗora su, kowa a ɗora shi akan mizani shi ma a auna shi. Wannan duka dalilai sun zo daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wanda yake kafiri kam shi bai kai matsayin madan ba shi da imani shi ba za a ɗora shi akan mizani ba. Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, su kan ba za mu ajiye musu wani ma'auni ba a ranar alkiyama don auna su saboda sai rasa imani, kamar yadda ayyukansu ma ba za a auna ba. Wallahu ta'ala alam. To Allah ya ce ma'auni a wannan wuni gaskiya ne. Faman thaqulat mawazinuhu, don haka duk wanda ma'auninsa na kyawawan ayyuka nagartarsa ita ce ta yi rinjaye ta yi nauyi, fa ulaika humul muflihun, to waɗannan su ne waɗanda suka rabauta, ai alfa'izuna su ne masu samun rabo Allah ka sanya mu cikinsu. Waman khaffat mawazinuhu, wanda kuma auninsa ya yi shara-shara ba shi da nauyi, bi sayyi'ati, saboda munanan ayyuka ba su da nauyi, kyawawan ayyuka su suke nauyi. To in ya zamanto munanan ayyuka su suke rinjaye, don haka ma'auninsa bai yi nauyi ba. Allah ya ce fa'ulaika allazina khasiru anfusahum, waɗannan su ne waɗanda suke hasaran kawunansu. Bitasiko bitaisiriha ilan nar, saboda yanzu sun gudanar da rayukansu zuwa ga wuta. Allah ka mana tsari. Mutum ya aikata abin da zai jefa shi a cikin wuta, kamar yadda a cikin suratul Zumar Allah ta'ala ya yi ƙalubale ga waɗanda suke kafirai da suke tirjewa a kayan abin da suke so na kafirci. Allah ya ce fa'budu ma shi'tum min duni, a gaya musu su bauta duk abin da suke so barcin Allah. Ina suna son bauta ma wani abu ne ba Allah ba, to su bauta din. Allah ya ce qul, ka gaya musu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama, lalle fa masu hasara su ne waɗanda suke hasaran kawunansu, suke hasaran iyalansu a ranar alkiyama. Allah ya ce ala zalika huwal khusranul mubin, wannan kuma shine hasara wacce take bayyananniya. Mutum ya hasaran kansa, bai samu nagarta ba, bai samu aljanna ba, bai samu koma mai kyawu ba, ya yi ɓelɓel, kuma gashi babu wata dama da za a sake bayarwa mutum ya dawo duniya don gyara, aikin ya ƙare kenan. To wannan ya yi hasara, Allah ka tsare mu da irin wannan hasara. Kuma mutum ya hasaran iyalansa, saboda inda ya yi imani zai hallara shi da iyalansa cikin aljanna. In iyalan sun yi imani su shi ne bai yi ba, kaga ya yi asararsu. Matarsa sai ta zama ta wani, ‘ya’yansa su ma suna inda suke a cikin aljanna, shi ba zai ɗebe kewa da su ba don yana cikin azaba. Amma kaga wanda ya bi Allah kuma ya ɗora iyalansa akan bin Allah, to su kan daɗi ya tabbata a gare su. Har ma saboda karamcin Ubangiji ta’ala yakan hallara su a aljanna guda, ko da ku waɗansu ba su samu darajar da wasu suka samu ba, sai a tara su a daraja mafi ƙololuwan. In iyayen ne suka bi Allah, ‘ya’yan suka bi Allah, kowa ya shiga aljanna, amma ‘ya’yan ba su samu daraja irin ta uban ba, sai Allah ya kai ‘ya’yan wajen uban. Idan ‘ya’yan ne suka yi imani, iyayen ma suka yi imani, kuma kowa ya samu aljanna, amma ‘ya’yan sun samu daraja sama ta uban, to Allah subhanahu wa ta’ala sai ya ɗaga iyayen ya kai su inda aljannar ‘ya’yan take don su ɗaga kewa da su. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان alhaqqana bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah ta'ala ya tabbatar da wannan a cikin alqur'ani. Wadanda suka yi imani, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani, dhurriyyatu ma suka biye musu da imani kuma suka samu rahmar Allah, suka shiga aljanna. Ko da sun san tafawuti a matsayin wani yana cikin daraja sama da ta wani, Allah ya ce alhaqqana bihim dhurriyyatuhum, za mu rizkar musu da zuriyar ta su, su haɗu tare da su. Wama alatnahum min amalihim min shay, ba ma tauye musu komai cikin aikin su kuma. Kullu mri'in bima kasaba rahin, domin kowane bawa game da abin da ya aikata na aiki yake zamanto a jingina, ma'ana aikin mutum su suke bibiyarsa. To don haka Allah ta'ala ya ce wanda ayyukansa suka yi shara-shara bai samu nagarta ba, bai shiga aljanna ba, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, waɗannan su ne waɗanda sun kai hasaran kawunansu. Bima kanu bi ayatina yuzlimun, saboda abin da suka kasance game da ayoyinmu suna yi na zalunci. Ay yajhaduna, suna musu ayar Allah. In jahadu alhaqqi zulmun, domin musa gaskiya fa zalunci ne, ba ma zaluncin da ya kai shi. Thumma ba'da an dhakara al-amra bittiba'i ma unzila min Allah, bayan da aka ambaci umarni na abi abin da aka saukar daga wajen Allah. Wannahi an ittiba'i ghayrihi, kuma aka hani kada a bi wani Allah. Wa bayyana anna mukhalafata dhalika ya'qibu al-halaka fi dunya, kuma aka bayyana cewa saba ma bin umarnin Allah da kuma kin hanuwa daga abin da Allah ya hana, wato yakan biye wa mutum da halaka a nan duniya, wal azaba fil akhira, azaba kuma ta biye masa a nan lahira. Yadhkuru fi ma ya'ti ma afaba ala an-nas min fununin ni'am, cikin abin da ke tafe Allah ta'ala zai ambata irin abin da ya kwarara wa mutane na fannonin ni'ima kala-kala. Al-mujibati lishukri, wadda za ta wajabtar in har suna da hankali sai ma Allah shukra, godiya ga Allah shine ka bi Allah. Targiban fi imtithali al-amr, dan a kwadaitar da su wajen bin umarnin Allah, wajtinabin nahyi, da kuma nisantan hannun Allah. Sai a tuna wa mutum ni'ima, ko da a nan duniya ne wani ya maka ni'ima, ya kyautata, to kuma a lokacin da ya maka umarni akan dan karamin abin da bai taka kara ya karya ba, ko ya nemo ta ƴar alfarma karama a wajenka, kace ba za ka yi ba, ai mutane za su ga laifinka. To ballantana Allah mahalicci da ya halicce ka dungurungun, komai shi yake yi maka, shi yake tadbirin al'amuranka, shi yake baka arzikinka, shi ya baka lafiyarka, shi ya baka gani da ji da dukkan waɗannan alhawasul khams, Allah kyautarsa ce ya baka, ya tara maka daga cikin ni'imomi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kuma ya nemi ka bauta masa kaki, to Allah sai ambata mana wasu daga cikin ni'imomin da yayi mana. Fari da ambaton ni'ima tun ta azam, ma'ana tun lokacin da aka halicci annabi Adam alayhi salam, fa qala, sai Allah ya ce
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
ولقد مكناكم في الأرض, حقيقة أن الله تعالى من زون الدكو أبن كسا. التمكين في الأرض شين أباكو دامانا والولا, باب واتس أمغاما, kuma Allah ya karfafe ku, ya ba ku saitara, kuke da iko na tukawa da warewa, ku kuke da ukun gudanarwa. To wannan shine at-tamkinu fil ard, an ba ku dama kenan, an tabbatar da ku akan kasa, an ba ku iko, an ba ku walwala, an ba ku dama na yin abin da za ku iya aiwatarwa don kyautata rayuwarku ba tare da tsangwama ba. Irin ta ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Yusuf alayhi salam, da Allah ta'ala ce wa kadhalika makkanna li yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wil al ahadith wallahu yutimmu ni'matahu. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ya ce kamar haka nan ne, muka ba wa annabi Yusuf tamkini a ban kasa. Da annabi Yusuf ai yana cikin wahala, tun lokacin da yake karami yan uwansa suka yi hilaci baban su aka jefa shi a cikin rijiya ka ga shi ga wahala daga nan aka zo aka tsince shi sai aka mai da shi bawa aka je aka sayar da shi ya zauna a cikin gida a kulle cikin wahala aka zo aka jarabe shi cikin wahala jaraban nan aka kulla masa shari'a kai shi kurkuku cikin wahala kaga gaba ɗaya tun daga kuruciyar tasa har zuwa lokacin da ya zamanto shabun mutum mai ƙarfi yana cikin wahala da kunci daga baya kuma Allah ta'ala ya barantar da shi aka nuna gaskiyarsa aka tabbatar da bara'arsa daga abin da ake tuhumansa aka tausaya masa shi shugaba yace a kawo shi da aka kawo shi wajensa sai yace kai me kake so mu saka maka da shi shi kuma yace ij'alni ala khaza'in al-ard tabani ni ne minista na kasa minista na noma da ma'adane da sauransu shikenan yanzu sai zamanto shine yake gudanar da arzikin kasar Masar to shine Allah ta'ala yace wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard kage yanzu an bashi tamkini fil ard an bashi saidara an bashi ikon gudanarwa an bashi walwala yanzu kunci ya kare to haka nan ne Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da sahabbansa suna makka da ya kawo sako ba irin tsangwamar da ba a masa wanda ya ji wasu daga ciki karaitawa ne huzantawa ne izgili ne cutarwa na zahiri ba abinda ba a masa ba har annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi shi da sahabbansa suka yi hijira suka dawo Madina da suka zo Madina sai suka samu tamkini suka samu walwala da zama babu tsangwama kuma yanzu su suke da saidara to Allah ta'ala sai ambata cikin suratul hajji bayan da yace ya musu izini yake wannan lillazina yuqataluna bi annahum zulimu har yazo alladina imma kannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur to kaga su ma sai aka basu at-tamkinu fil ard yanzu suke da iko su suke sanya doka su ne suke da mulki a cikin Madina da kewayenta to kaga irin wannan shine Allah yake tuna ma ƴan adam fa baki daya da fa ba su ne a ban kasa ba wasu halittun ne daban nau'in aljanu da Allah ya sanya kuma daga baya Allah ya kore aljanun nan sai ya zaunar da ƴan adam a ban kasa sai ba su tamkini ni'ima kenan Allah ya fara tuna wa mutane ni'ima walaqad makkannakum fil ard kusani falalle haqiqa ya ku ƴaƴan adamu mun ba ku tamkini a ban kasa mun zaunar da ku mun ba ku ikon walwala da saitara cikin duniya waja'alna lakum fiha ma'aish kuma sannan mun sanya muku ma'aish ay asbaban ta'ishuna biha wato in an sanya muku wasu sabubba da wasu abubuwa da kuke rayuwa da shi jam'u ma'isha al-ma'ish wato al-aish rayuwa kenan Allah ya ba ku dama waja'alna lakum ma'aish abubuwa na rayuwa Allah ya sanya muku duka gashi nan kamar yadda yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ya halitta muku duk abin da ke ban kasa dan ku duk abin da kaga a ban kasa Allah ya halitta shine dan ƴan adam huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wanda ya halitta muku duk abin da ke cikin kasa lakum don haka sai abin da yace kar ku je kusa da shi sai abin da yace kaza haramun ne shine kawai haram abin da ya muku kashedi a ban kasa shine kawai abin da ba za ku taba ba amma duk wani abu dan ku Allah yi to kaga waja'alna lakum fiha ma'aish shi yasa ka dan adam sai kaga ya fasa dutsen zai masa amfani sai ga dan adam ya doke bishiya bishiyar za ta masa amfani in ya ga dama kuma ya bar dutsen ya bar bishiyar saboda wani amfanin daban ko ba haka bane dan adam sai ya tona rami saboda amfani ya daibe kasar wani lokaci kuma kasar zai zo ya cike wani rami waja'alna lakum fiha ma'aish yadda rayuwar ku take gudana sai ku sarrafa al'amuran da ke ban kasa ni'ima ce babba amma sai Allah ta'ala ya ce qalilan ma kadan ne kwarai madan nan za'ida ne da ta'kidul qilla ay qalilan ay shukran qalilan ma'ana godiya yar kadan kwarai tashkuruna kuke gode ma Allah ala zalika akan haka kadan ne suke ma Allah godiya akan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma ɗan adam shukra ga Allah, shukra kuma ta bambanta da alhamd. Hamdu daban, shukra daban. Domin ita alhamdu, idan an ce hamdu, alhamdulillah, wannan malamai suka ce ana yi ma Allah tahmidi ne a masa godiya ta wannan alhamdu, a bisa cancantarsa na shi ne ar-rabbu al-ilah. Duk abin da ya faru shi saka, idan abu mai kyau ya same ka sai ka ce alhamdulillah, in abu mummuna ya same ka ma sai ka ce alhamdulillah, saboda Allah din ya cancanta da tahmidinka a kowane irin yanayi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi cewa idan bawa Allah ya amshe masa ɗansa, ɗansa ya rasu, safiyahu fi dunya, idan Allah ya amshe masa abin ƙaunarsa a duniya, ɗansa ake nufi ko ƴarsa, to Allah ta'ala zai sa mala'iku ya ce na amshe ma bawana abin ƙaunarsa. Me bawana ya ce? Sai mala'iku su ce ya Allah, bawanka istarja'a wa hamidaka, cewa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai kuma ya ce alhamdulillah. Mutuwa ba aka masa, ɗansa aka ɗauke, amma sai istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ya ce alhamdulillah. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shaida a mala'iku, sai ya ce to ku shaida, na gina ma bawa na gida a cikin aljanna, kuma na sanya masa suna baitul hamdi, gidan hamdala. Wato wannan na kawo ne domin a fahimci cewa abu mai kyau da ya maka daɗi, abin da bai maka daɗi ba wanda Allah ya hukunta, Allah ya cancanci tahmidinka a kowane irin yanayi, to shine alhamdu, as-sana'ul hasan. Kuma wannan ya cancanci Ubangiji ne a matsayinsa na al-ilahu ar-rabbu, mudabbirul umur, khaliqu kulli shay'in. Abu ne wanda Allah ya cancance shi a kowane irin yanayi ka samu kanka, to shine bambanci. Ash-shukr kuma yana nufin bauta ma Allah, ka bauta ma Allah muqabilan ni'ima da ya maka. Wannan za a samu fahimtarsa cikin hadithin Bukhari, hadithin Ummul Mu'minin Aisha da Bukhari ya kawo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa sai yana yawan tsayuwar dare, ƙafafunsa kuma har suna kumbura, in ji Ummul Mu'minin, ƙafarsa ta kumbura saboda doguwar tsayuwa da yake. Sai ta ce ya manzon Allah, ya kake wahalar da kanka haka ga irin wannan tsayuwa mai tsayi haka, alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da zai zo gaba. Tana nufin inda Allah ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka. To tana nufin wannan. To sai ta tuna masa wata ni'ima kenan. Allah ya ce ya gafarta maka abin da kai a baya da wanda za ka yi a gaba a kaddara in za ka yi ma. Babban ni'ima ne. To me zai sa kuma ka wahalar da kanka a irin wannan tsantsar wahala kai da kana da garanti? To sai nuna mata cewa ai wannan ni'ima ne Allah ya yi mata. Wato kalmar da Annabi ya ambata ya ce ya Aisha, afala akuna abdan shakura, ya Aisha, to bana zan bawa mai shukura ba? To kaga wannan sai nuna mai ake nufi da ash-shukr. Ashe kenan ka bauta ma Allah, gayar bauta ma Allah muqabilan ni'ma, kai ma Ubangiji ta'ala ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala watan abinda Allah ke so, ya maka ni'ima kai kuma sai ka dage wajen bautarsa, shine shukr. To kaga idan muka kula da wannan aya, Allah madaukaki ya ambata ni'ima ce da yayi man adam, walaqad makkannakum fil ardi, at-tamkinu fil ardi, ba wanda zai zo ya tsambame ku, ba wanda zai hana ku walwala, ba wanda shine yake da iko akan ku, ƴan adam din ku ne masu iko akan kanku. Duk dabbobin da suke cikin duniyar nan ba a sanya wani mai shine mai iko akan ku ba. Yanzu idan misali aka ce dabbobi na duniya za su yi bore, su haɗu su yi meeting, su ce waɗannan mutanen mu yi maganin su, ya kake ga abin? Ai ko an san nasara akan su da za su yi barna da yawa ko? Ko ba haka ba? To amma ku kuke yana cikin tamkinin da Allah ya ba ku, ni'ima ce. kuma sannan ga yace waje Allah lakum fiha ma'ish duk wadansu al'asbabul ma'isha Allah ya sanya muku to ashe akwai bukatun ku yi ma Allah shukra akwai bukatun ku yi ta bin Allah sau da kafa akwai bukatun ku dage wajen bin umarnin da Allah ya faɗa ku ne sanci haninsa to amma kash dan adam butulu ne sai Allah ya ce qalilan ma tashkuru kadan kwarai godiyar ku take kadan ne kwarai godiyar mutane take a wajen Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu cikin masu godiya Allah ya ce ne
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
ga wata ni'ima da Allah ya yi ma ɗan adam walaqad khalaqnakum Allah ya ce hakika mun halicce ku ai a baku mu adama nan Allah yana ishara zuwa ga halittan baban mu annabi adam da aka yi abul bashar Allah ya ce mun halicce wani ko Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam ya ambata da hannayensa yayi hannayen Allah suke musali ba za ka taɓa tunani irin hannayen makhluki ba amma tunda Allah ya faɗa makansa dole ne ka faɗa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya kaga Allah ya faɗa haka ko can kuma yace bal yadahu mabsuṭatani kaga na ma jingina makansa al yadan don haka sifa ce daga cikin sifar Allah ma yayi suke ba mu sani ba to Allah ta'ala yana ishara ga halittar annabi Adam walaqad khalaqnakum hakika mun halicce ku thumma sawwarnakum sannan muka suranta ku aka siffanta ku da irin wannan siffa mai kyau walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsayuwa mafi kyau an halicci dan adam a dirin mafi kyau sawwarnakum wa antum fi dhahrihi Allah ya suranta yan adam muna tsatson annabi Adam ai wa minan ni'man ni'amin lati an'amna alaikum daga cikin ni'imar da muka yi ni'imta akan ku khalqu abikum adama halittan baban ku annabi adam thumma taswiruhu ala surati alhasana sannan kuma aka suranta shi a bisa siffa mai kyau sai kuka gaji wannan siffar annabi adam din duk da cewa annabi adam shi zira'i 60 ne girman sa ya zira'i yake ha ya zira'i ne yake haka shine zira'i to zira'i 60 ne ya kake gani ha e kai ma sai an maida ka haka ka shiga aljanna in ba ka san wannan girman kuma to ha to sai an maida mutum haka ya shiga aljanna dan shekara 33 kuma kana kan karfinka ba kuma tsufa ba rabuwa ba faran gashi to wa taswirukum kadhalika ala shakl alladhi antum alayhi kuma Allah ya suranta ku kuma a bisa irin tsarin da kuke yanzu walam naj'al suratakum mithla surati baqil hayawanat Allah bai sanya sura yan adam kamar yadda sauran sura dabbobi take ba Allah ya ce ya halicci dan adam a bisa kyakkyawar sifa sifar dan adam ita ce mafi kyawun sifa a cikin mazauna ban kasa ko ba haka ba Allah ya siffanta dan adam kyakkyawar sifa ka duba yadda sauran dabbobin suke yanzu an ce ai mutum kamar saniya ya kake gani da ƙaho yana tafiya kan kafa gugu kai ko a ce ayi shi kamar yikki ma ai kaga ba abun ba zai burge sosai ba ko balle ya ce ayi mutum kamar doruna da hancin tannan amma sai ake dan adam a bisa kyakkyawar sifa eh ake shi a bisa wannan ni'ima ce Allah yana tuna mana ni'ima ne tun kafin a yi mu lokacin da ake annabi adam Allah ya suranta annabi adam ƴaƴansa suka gaji wannan sifa, ni'ima ce da Allah yi. Ko a yanzu in Allah ya nufi sai ya maida mutum ya zama wani abu daban, a baya ai Allah ya maida waɗansu zama aladu ko Yahudawa, waɗansu aka maida su suka zamanto burai. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الله ما يدو تنسو سكا زعما هكا كما هلكت له سو بايان كوانا اوكو تو ان زعما الله ان يناسو زي يتشنج حالتر متل اما سي يش يد يكي مي كاو بايان دا اكا هلتشي النبي ادم الله يتشي ثم قلنا للملائكه سنن موكا غيا ما ملائكه اسجدوا لادم كو يسجدوا غا ادم. Allah ne halicci annabi Adam, an halicce shi daga yumɓu, nau'o'in yumɓu. Allah ya sanya nau'o'in yumɓu da shi Allah ya halicci annabi Adam, aka bar shi kamar kwasfa, kamar tulun da aka yi ba a gasa ba tsawon zamani, yana nan haka a matsayin jama'a tukunna Allah ya busa masa rai. Kuma Allah ta'ala sai ya ce wa mala'iku su mai sujuda, sujudu tahiyatan bil inhina, malamai suna cewa sujuda ce ta inhina, idukar da kai. Ko da ce sujuda ce zahirin sun yi ta ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, kai ma yanzu ne aka ce ma bai halatta ba, shi yasa yanzu bai halatta ba, amma a kafin ka ana yi, kafin wannan al'umma ana yi. Wa rafa'a abawayhi 'ala al'arshi fa kharru lahu sujjada. قال يا أباتي هذا تأويل رؤياي من قبل أن جعلها ربي حقا. من قبل قد جعلها ربي حقا. تدهك كيما يزن أكتش حرام النشي سكا سيتزم حرام تسنجن دو أمرن الله سبحانه وتعالى ما ليش وتشريق الأب تشريق للأبناء. إن أكبا هذا درجة أو أبا أي درجة أكبا ما يأيبكو da yawa ƴaƴa suna gadan darajar iyayensu. Ko a yanzu a duniya sai ka ga mutum an ragan masa, saboda mutanen da su lokacin da duniyar bata cakuɗe sosai ba, su in an zo neman aure kawai so suke su ji gidan mutum, ya ce ɗan wane ne shi kenan, zai ce to an bashi, ko ba su san shi ba, ba su taɓa ganinsa ba, in an ce ɗan wane ne ya ce darajar baba, in dai sun gamsu da gidan kawai shi kenan ɗan wane ne, ko a ce jikan wane ne, da haka ake yi. Yanzu ne abin ya zama wani abu daban. To don haka darajanta annabi Adam da aka yi alama ce da Allah ya nuna an ba da daraja ga ‘ya’yan Adamu. Shi yasa Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma raddadnahu asfala safilin. An halicce shi a diri mafi kyawu. Wasu malamai suka ce fi ahsani taqwim, an halicce shi a bisa turba mafi daidaito, ya samu daraja, an ɗora shi akan hanya. Amma kuma sai muka mai da shi kaskantaccen makaskanta, me yasa in ya zaba makansa? Dan Adam shi yake jefar makansa daraja a lokacin da yake bin Allah. Don haka in ya bi Allah daraja, in bai bi Allah ba shikenan. Ai mun ji hadisi jiya ko, yu'ta bi rajul thamin la yazin, yu'ta yawm al-qiyamati bi rajul thamin la yazin 'inda Allah janaha ba'uda. A ranar al-qiyama za a zo da katon mutum mai teba, lafiyayye wanda yake takuwa duniya ana girmama shi, amma a wajen Allah bai kai fuffukin sauro nauyi ba, saboda bai bi Allah ba. To don haka Allah maɗaukaki yana tuna mana daraja da yi wa annabi Adam, daraja kuma ta shafe mu, mu riƙe wannan daraja kada mu batta. Allah ya ce fa sajadu, mala'iku duka suke sujada illa iblis, sai iblis. Ai sajadal mala'ikatu kulluhum illa iblis, mala'iku baki ɗayansu suke sujuda sai iblis. Lam yakun minas sajidin, shi kan bai zan daga cikin masu sujuda ba. Iblis ba mala'ika ba, shi daga cikin nau'in aljannu yake. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cikin hadisi ingantacce, ya ce an halicci mala'iku ne daga haske, an halicci annabi Adam daga yumbu, an halicci aljannu su kuma daga wuta, harcen wuta daga naka halicce su kuma. To shi ma iblis an halicce shi daga harcen wuta, kamar yadda Allah ya ambata mana cikin suratul kahf ko, illa iblis kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih, أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Sai Iblis ne yake yi sujuda, kana minal jinni, shi kan ya kasance daga cikin aljanu. Kaga Allah ya ambaci nasabarsa, ya kasance daga cikin, shine ake malamai suke cewa shine abul jahl, kamar yadda annabi Adam yake abul bashar, shi kuma shine abul jahl, amma dai yana tare da mala'iku. Me yasa ya ki yi ma annabi Adam sujuda? Akwai abin da ya koya cikin zuciyarsa, bai ambata ba, Allah kuma yana sane, amma shi Iblis bai ambata ba. Wannan abin da ke cikin zuciyar Iblis ya koye, wato admar al-hikma da nafi damirki, amma bai bayyana ba tukun, shi ne Allah ya ce ne,
qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Qala, sai Allah madaukaki ya gaya ma Iblis, ma mana'aka, mai ya hana ka Allah tasjuda, kayi sujuda, me ya hana ka ba kayi sujuda ba, in amartuka, ai a yayin da na umarce ka, ma mana aka imtithal al-amr mithl al-mala'ika, wato me ya hana ka kai bu umarni kamar yadda mala'iku suka bi, waja'alaka Allah tasjuda ina amartuka, kuma ya sanya ka kake yin sujuda a lokacin da na maka umarni, shine ma'ana. Qala Iblis la'in, to anan ne Iblis la'anan ne sai fidda abin da ke cikin damirinsa, sai ce ana khairun minhu, ni na fi shi daraja, ya za a fifita shi a kaina. To kuma a inda ya bace, sai ce khalaqtani min nar, ni ka halice ni daga wuta ne, wa khalaqtahu min tin, shi kuma fa daga yumbu, daga laka fa shi ka halice shi. To kaga nan sai ya bace, yanzu tunda ya jingina Allah ta'ala shi ya halicce shi, to ka kibin abin da mahaliccinka wanda ya halicce ka yasa ka, kaga daga nan ma sai ya bace. Ai tunda ya yadda, ya yi itirafin cewa Ubangiji ne ya halicce shi, to kuma ya saba abin da mahaliccinsa ya gaya masa, to kaga daga nan wajen sai ya bauɗe. Wannan tunanin sai ya sashi kuma ya kangare, saboda shi yana ganin shi ne ya fi alkhairi a kayan wancan. Wani waje ya ce, wato kamar nan ɗin ma zai ce ana khairu minhu, kaga ya ambaci khairiyya, ni ne na fi shi alheri, shi a zatonsa, zato fi yayi, yake ga cewa shi ya fi annabi Adam daraja a zatonsa. To da haka me ya saka wanda na fi shi daraja kuma za a ɗaukaka shi a kaina? Ya zo me kenan? Ya zama hasada. Me ya sa wanda yake ƙasa da ni kuma zai zo yanzu ya sama da ni? Kaga hasada. Wannan mugun ciwo, wannan muguwar annoba, ita ce farkon abin da aka saba ma Allah ta'ala da shi a sama, da Iblis ya, kuma ita ce farkon abin da aka saba ma Allah da ita a ban ƙasa bayan an saukar da annabi Adam. Lokacin da Kalila ya ce, dan me ya saka baba yanzu a kaina, kuma za ka ce ba ni ne zan aure wancan ba, wani ne Habilu ne zai aure ta? A to tun da ya yadda babansu ne, kuma Allah ne yake masa umarni, to me zai sa shi ma ya saba masa? Kaga shi ma yanzu hasada ce. Me yasa shi ne ba shi ne abokin tagwaitakarta ba, kuma za a ce yanzu shi ne? Yace to ai dokar da aka sanya kenan yanzu. Yace bai yadda ba, shi sai ya kashe shi. Kaga shi ma hasada. Da haka wannan mugun ciwo ne Ubangiji Allah ya raba mu da shi. Allah shi ne ke raba daraja a tsakanin al'umma, daraja ta mulki, daraja ta ilimi, daraja ta dukiya, daraja ta duk wata baiwa da ka sani a duniya da ake bayarwa, Allah shi ne yake rabawa. kuma waɗannan ababe bai nuna cewa wai wanda aka bawa shi ya fifiko akan wanda bai samu ba. Abin da yake nuna fifiko a wajen Allah shine imtithali da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da kuma nisanta abin da Allah ya hada. Don haka Iblis sai ya kauce ma kyakkyawar fahimta, ya ce ana khairun minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Kaga shi a nan wajen kawai ya duba abin da yake asalin ne, asalin samar da shi da asalin samar da, wai sai a zatonsa ya ce wuta ta fi yin ƙudar da shi a nasa zaton. To sai bai tuna kuma wani abu ba. Abinda bai tuna ɗin ba shi ne Ubangiji ta'ala ya ba mu annabi daraja domin a wani hutan bayansa ya ce ma mana aka an tasjuda liman khalaqtu bi yadayya, me ya hana ka kai sujuda ga abinda na halitta shi da hannayena, inji Allah. Abinda Allah ya ambata ya ce ya halicce shi da hannayensa, ashe ya fi daraja kenan akan wanda bai halicce shi da hannayensa ba. Mun fahimta? Kaga daga nan ma zai fahimci cewa Allah ya nuna cewa annabi Adam ya fi shi daraja. Kuma koyaya lamarin yake umarni ne na Allah. Allah ne ce ai mala'iku da yake su ma'asumuna ne, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, su kan bi su kai, ba sa sabawa Allah su, dama Allah bai yi su da sako a jikinsu ba. Indai Allah ya ce yi kaza to yi zai. To nan malam ya ce wannan khairun min at-tin, wato azatansa wuta ita ce ta filaka daraja, la'annaha jismun nurani, saboda ita aba ce mai haske, shi kuma laka ba ta yin haske. Wa kad akhta'a tariqa sawali, to ya kuskure ma hanya wacce take ta dade, kamar da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ambata. La'anna an-nara fiha al-khiffa, domin ita wuta tana da shara-shara ce ita, ko ba haka ba? Sai ka sa biyan zai wuce ta kan harcen wuta yin ufa, kaga ita tana da resistance, shi yin ku yana da turjiya, ita ko ba ta da turjiya, yanzu abu zai wuce ta cikinta. Al-khifa wat-tish, at-tish shi ma kamar ittirabi ne, wato ba tsaye take waje guda ba, ba ta da kala daya. Harcen wuta idan ana hurawa sai kaga yana caccanjawa, yana caccanjawa. Sannan wal irtifa, kuma wani lokaci za a ga ta yi ku sama, wani lokaci ta yi ƙasa, duk yin buga shi da wannan siffar shi. Wal ittirab, sannan kuma wuta tana karkadawa, in iska ta zo ta sai ga harcen wuta yana ta kadawa bai daidaita ba. To kaga wannan duka ana nuna ita ba ta da sabati. Wa amma tinu, amma shi kulaka fa sha'anuhu arrazana, yana daga cikin sha'aninsa yana daskaroje guda. Was sabr, kuma abu ne mai hakuri, wuta in ka sa hannunka fa ko yaro ne yasa zai dauke, laka fa sai kai ta cuda ta, kai ta cuda ta da hannunka, tana da hakuri ita ba za ta cutar da kai ba. Wal hilm, wannan duk ma'ana da yana, wa tafabbutu da kuma tabbatuwa. Wa fi dini sababul haya, a cikin laka akwai sababi na rayuwa, ko ba haka ba? Yanzu na yi a cikin laka muke, ai masallacin da laka ake yi ko? Yi da laka ne, bulo din da kai shi gypsum, in ma gypsum ne, in siminti ne, in ma kuma duk lakan ne, za ka yi gidan wuta ka shiga? Ba zai yi ba. To kaga wa fi tini sababul haya wa fi nar sababul halaki, ita wuta idan ta tayi sai ka ji ana maza wuta, maza wuta, kowa ka ga yana neman fita waje. To shi bai fahimci wannan lamarin ba, shi ya saka sai ya waccan kuskuren fahimta. Kuma wani janibi guda har ilau, ita ichi laka yana wadatuwa daga wuta, ko ba haka ba? Ta yaya? Ba ya zancen gasa tukunya ba, bulo din da kake yi sai ka gasa shi, shi laka, ita laka ma'ana ƙasa, in ana nufi ƙasa kasa wannan da muke kanta ta wadatu daga wuta, wuta ko bata wadatu daga laka ba, dan duk inda zaka kunna ta akan lakan ne. In ma wani abu ne ka daga haka yake sama, ai dai dole dai akan laka yake. In anan ne ka saka shi yake hangin, to ai wall wall din shi kuma akan laka suke. To kai kenan ashe ita wuta ita ta dogara akan me? Kuma Allah ya sanya ita laka ƙasa kenan tana da daraja akan wuta, saboda ko ina masallaci ne kamar yadda waj'ilatil ardu kulluha masjidan wa tahura. Aba ce wanda ake tsarki da ita, aba ce wanda ake yin sallah akan ta, ko ina masallaci ne. To kaga ashe ita laka tana da daraja akan wuta, sai ya kuskure mafahimta. Allah ya ce
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
قال سي الله تعالى يقيم إبليس فاهبط منها تولي كفتدك تكنت كسوقودك كنت كاق الهبوط an nuna aljanna sama take ko ba ka ba, sai aka ce fahabit minha, ka durko daga cikin ta ka fito, ai min aljannati daga cikin aljanna, wa qila minas samawat, aka ce a daga sammai ne ma gaba daya, aka kore shi kamar yadda Qurtubi ya bayyana cikin tafsirinsa. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, Allah ya ce baya taba kasancewa gare ka kai girman kai a cikin ta. To kaga yanzu nan wajen Allah ya ce fama yakunu laka an tatakabbara, al-kibru baya kasancewa kai kibru kai girman kai. To menene abin da Iblis yayi ne ka? A'a, menene abin da yayi? A'a, asalin aikin da ya aiwatar sabon Allah, kin yin sujuda, kin bin umarnin Allah. Allah ya ce wa mala'iku usjudu li Adam, shi kuma sai yake. Sai Allah ya ce fama yakunu laka an tatakabbara fiha, ba zai yiwu kai girman kai a cikin aljanna ba. Kenan Allah ya fassara cewa al-kibru shine me? Batrul haqqi, kamar yadda annabi ya fassara kangare ma gaskiya. Allah ya faɗa baka ce ba za ka yi ba, annabi ya faɗa baka ce ka kai kafin karfi ba za ka yi ba, annabi ne ya ce ba za a yi ba, ai ba kabar mu ɗaya ba. Kasa wani yana faɗa haka, to mai girman kai kenan. Shi yasa da aka tambaya annabi menene al-kibru, sai ya ce batrul haqqi wa gamtun nas, wato kin gaskiya, watsi da gaskiya, juyawa gaskiya baya, fatali da gaskiya, kangare ma gaskiya, wa gamtun nas da kuma raina mutane, kaskantar da mutane. To shine Allah ya ce fama yakunu laka an tatakabbara fiha, baya kasancewa a garin ka kai girman kai a ciki. Fakhruj, da haka fita, innaka minas sagirin, lalle kai kana daga cikin wanda suke kaskantattu, ad-dalilin, fa jazaa'u takabbur at-tadlil, domin sakamakon girman kai shine kaskantar da mutum. Shi yasa abin nan wanda yake mai girman kai a duniya, a ranar kiyama annabi ya ce za a tada shi ka amfalu zur, wato kaman kiyashi haka za a tada shi, sai a tada shi ranar kiyama kaman kiyashi. Yanzu in kana tafiya kana ma ganin cewa akwai kiyashi a ƙasa, kawai takawa kake ko? To haka za a yi su a ranar kiyama, ga ta girman kai kuma. Mutane suna ta damfe a kansu ma ba su ma san suna taka su ba. To malai ce wal mutakabbiru la yanulu anil adawa, mai girman kai kuwa maimako ya bi gaskiya baya tafsasawa, ya fasa yin gabar da yake, bal ya tafakkaru fi wujudil intiqam, zai ta tunani ne ya zai yi ramuwa akan annabi Adam alayhi salam. Wannan shine abin da za mu tashi a kai, in Allah ke rayuwar mu gobe. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu alada, wanda muke kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين واهدهم سبل السلام يا هادي يا سلام. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.